الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 23 ga watan Juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma yar ga watan 2 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Askar da aka shar'anta a bayan salatul mafruda kuma ana iya sa sunnah Juma'a ko kuma bayan Juma'a kuma zai daga nan ga Allah wa sallallahu alaihi wa sallam.
To wai dangane da du'aul ibada. In aka ce du'aul ibada sune waɗannan azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta mana karshen kowace sallah ta farilla. Shin za a iya yin su bayan sallar Juma'a ko kuma ba za a yi ba? Shine tambayarka?
Eh.
Farai sallar Juma'a ai tana daga cikin as-salawatul mafruda, salloli waɗanda suke na farilla. Don haka ba bambanci tsakanin ta da sauran salloli. Yadda aka sunnanta mana waɗannan azkar bayan waɗannan salloli lokaci 5, haka ita ma sallar Juma'a. Don haka kenan du'aul mas'ala bata taso ba. Lalle in har ya kama lokaci zuwa lokaci wani abu ya bujuro maka, ka riga har ka salamce daga sallah ta farilla, to ba laifi kana iya daga hannunka ka roki ubangijinka. Amma haka kawai mutum ya maida duk bayan sallah ta farilla sai ya daga hannunsa ya yi addu'a du'aul mas'ala, to wannan bid'a ne, kari ne a cikin addini. An gane ku? Kamar misali mutumin da kawai kullun in an gama sallah ta farilla sai ya daga hannunsa yayin du'aul mas'ala, to wannan ya zo da wani abu a cikin addini. Domin ita du'aul mas'ala a tsake tsakin sallah ake buƙatar kai ta, ba sai bayan ka gama sallah ba. Saboda lokacin da kake sallah kana ganawa ne da ubangijinka, a wannan lokaci ne ya dace ka bujuro dukkan buƙatunka. Ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. Kuma mahallin da ya fi dacewa ka yi addu'ar sujada kuma da ƙarshen ta da zama ƙarshen tahiyya ta ƙarshe kafin ka salamci, wannan mahalli ne wanda yake na samun karɓuwar addu'a. Duk wani abu da kake roƙo a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira, nan ne ya dace ka yi, ba sai bayan wannan ganawa ta katse sannan kuma ka ɗaga hannu ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. Wannan kariya ce bayan bugu. Iya kawai addu'ar da aka sunnanta mana bayan sallah ta farilla ita ce du'aul ibada, waɗannan azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Dan haka ba bambanci tsakanin sallar Juma'a da sauran salloli waɗanda suke na farilla. Na'am. Na'am. Wai dangane da tasbihi wanda ya zo goma goma, subhanallahi goma, alhamdulillahi goma, Allahu akbar goma, idan kai goma gomar sai ka cike da la ilaha illallah, ba maganar cikewa da la ilaha illallah. A wanda ya zo 33 na ɗarin shi ne za ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Amma shi na goma wannan babu cikewa da ita. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna ji cikin kitabul jihad, kuma muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa yaya ake gujiro ma yaro karami musulunci. Idan aka ce asabi yaro tun daga aihuwa har izuwa balaga, akan yi masa wannan lakabi, kuma akan ce masa kula. An gane ko? Shine malam sai ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar a farkon baban, wanda bayani ya gabata a kansa. Akwai hadisai guda biyu waɗanda kenan muka tsaya a kansu. Shi hadisin na farkon baban shine hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yake faɗa, wato ɗansa Salim yake faɗa cewa mahaifina Abdullahi shi yake bani labarin anna Umara, lalle Umar kakana, Allah ya kara masa yadda, in talaqa fi rahatin min ashabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qibal ibn sayyad. Yace lalle wani lokaci shi Umar ya tafi a cikin wata jama'a ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajen wani da ake kiransa Ibn Sayyad. Shi Ibn Sayyad wato yana daga cikin Yahuda wanda suke Madina, wanda kasancewar kamar yadda bayani ya gabata, labari ya yadu a wannan lokaci cewa shine Dajjal, saboda wasu abubuwa waɗanda suke na mamaki da yake zawwa da su, kuma tare da cewa yana da wasu sifofi waɗanda suna kusa da sifar Dajjal. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takanas sai ya ɗau wasu daga cikin sahabbansa, wanda a cikinsu akwai Umar, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ya ja su suka tafi domin ya jarraba al'amarin, sai ya gane menene hakikanin al'amarin. Wannan yana tabbatar mana duk wani abu wanda ba a ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi, to manzon Allah yakan yi iya kokarin sa wato domin ya gane menene hakikanin lamarin. To shine a lokacin da shine yake cewa hatta wajadahu yal'abu ma'al gilman inda ubmi bani magada, wato manzo Allah ya samu shi Ibn Sayyad yana wasa tare da kankanan yara, wato a wurin wani garu na wata kabila da ake kira su Banu Magala, yana cikin yara suna ta wasanni. Wa qad qaraba yawma idhin Ibn Sayyad yahtali, a lokacin nan ya kusa balaga, amma bai balaga ba, akalla kenan ka same shi shekara 12 zuwa 13. Falam yashur bi shay'in, wato shi Ibn Sayyad bai tantance ba hatta baraba annabiyyu sallallahu alaihi wasallama dhahrahu bi yadi, sai da manzon Allah ya dafu bayansa da hannun shi. Shine ma'anar barqana, manzon Allah ya dafu bayan shi da hannunsa. Thumma qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, atashhadu anni rasulullah, shin ka shaida ka tabbatar da cewa lalle ni manzo ne na Allah ya turo ni zuwa duniya gaba ɗaya har zuwa kiyama. Fa nazara ilayhi ibn sayyad sai ya daga idanunsa ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai ya ce masa, ashhadu annaka rasulul ummiyin, lalle na shaida na tabbatar da cewa kai wato manzo ne wanda aka turo ma Larabawa, lakabin su ne al-ummiyun, domin lafazin ummiyin jam'i ne na ummiyin, idan aka ce ummiyun man la ya'rifu al-kitabata wala al-qira'a, mutumin da bai san rubutu balantana karatu, duk wanda baya iya rubutawa balantana ya karanta shine ake kira ummiyun, wanda sifa ce ta komawa da baya da kaskanci ga duk wanda bai iya rubutu da karatu. Amma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ita wannan sifa ce ta cika da batsewa, dan kada wani yayi zaton cewa shi ya kirkiri wannan alqur'ani, sai Allah ya turo shi halin bai iya rubutu balantana karatu. Kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Haka can ubangiji ta'ala yake faɗa, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhudduhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun. Shine anan sai yake cewa a'a, na shaida, na tabbatar da cewa kai dai manzo ne wanda yake na Larabawa. Kaga anan ya kebance manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ga Larabawa, wanda wannan yana nuna mana lalle akwai wani bangare daga cikin Yahudu wanda su sun yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai mene, sun kebance manzancin nashi da wasu jama'a. Wanda kuma a hakika in har kun yarda da cewa manzo ne na Allah, to ai kun tabbata da cewa manzannin Allah ba sa ƙarya, kuma ya ce muku shi manzancin shi ba na Larabawa bane kadai, manzanci ne wanda yake ga duniya, kenan dole ku yi imani da shi. Fa qala ibn Sayyad lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ibn Sayyad sai ya faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa a tashhadu anni rasulullah, shin kai ma ka shaida ni ma manzon Allah ne? Ala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce da shi, amantu billahi wa rusuli, ni dai nayi imani da Allah da manzanninsa gaba daya. Kenan in har ma kana cikin manzanni, ni dai manzannin Allah gaba daya nayi imani da su, tare da cewa anan wani salo ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga maimakon a ce ya maida masa da wata kalima wanda take mumuna, tunda manzon Allah ya san cewa shi shine cikamakin manzanni, babu wani manzo bayan shi, kamar yanda ya faɗa, kuma haka Allah ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani. To amma a cikin laushin kalima, manzon Allah ya ce masa, ni dai nayi imani da Allah da manzanninsa gaba daya. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce masa, ma za tara, yace ya kai Ibn Sayyad, yace me kake gani? Qala Ibn Sayyad, Ibn Sayyad sai yace, ya atini sadiqun wa kadhib, yace wani mai gaskiya da makaryaci ne, wato nake gani suna zuwa, wani mai gaskiya da makaryaci. A wata riwaya shine yake cewa wato ina ganin wato ara sadiqaini wa kadhiban, ina ganin wasu masu gaskiya biyu da wani makaryaci guda. Haka ya faɗa, manzo Allah sai yake faɗa, sai yake cewa, khulida alayka al-amru, an gauraya maka lamarin, baka gane hakikaninsa ba, an cudanya masa, saboda daman al'amari ne wanda yake na boka, shi boka tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, shaytani shaydanu sukan hau junansu sai sun je sama ta farko su sato maganganu na mala'iku wanda Allah yake yiwo musu wahayi game da abin da zai wakana abin ƙasa. In suka sato wannan magana sai su gauraye ƙarya ɗari tare da wannan gaskiya ɗaya, sai su jefa a kunnan boka. Maza Allah ya ce, dan haka wani lokaci boka in yayi magana take dacewa. To shi kuma Ibn Sayyad duka lamarin shi irin lamarin boka yi, shi yasa al'amarin duka ya rikita ga jama'a. Kaga anan shine manzo Allah yace an gauraya maka lamarin, shine yace ara sadiqan wa kadhiban, ko kuma ya atini sadiqun wa kadhib, mai gaskiya da makaryaci ne suke zaune, ko kuma ara sadiqaini wa kadhiban, naga wasu masu gaskiya biyu da makaryaci guda, an cudanya masa al'amarin, kenan inda ya gane hakikanin al'amarin mai gaskiya ne yazo masa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah yace masa kulida alaikal amr yace an gauraya ma al'amarin fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa inni khabba'tu laka khabi'an lalle ni na buye maka wani abun buyewa lafazin khabi'an ala wazni fa'ilan kenan fa'il ne bi ma'ana maf'ul ay makhbu na buye maka wani abun buyewa menene manzo Allah ya buye masa wato suratul dukhan tare da cewa kamar yadda yake cikin musnad na al-imamu ahmad fadar Allah subhanahu wa ta'ala ce a rubuce yawma tafartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadha adhabun adim manzo Allah ya jimke a hannu sai ya ce masa na buye maka wani abun buyewa manzo Allah ya ce masa menene fa ma huwa ma'ana menene ka fada mushi fa qala ibn sayyad sai ya ce huwa dukh ya kusa ya kamo amma sai ya kasa manzo Allah sai ya ce masa iksa yace Allah ya kaskanta ka ma'ana Allah ya nisanta ka iksa bi ma'ana ibtai kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada qala khsa'u fiha wala tukallimu iksa manzo Allah yace Allah ya kaskanta ka falan ta'du wa qadraka ba yanda za a yi ka wuce gulgudanka ma'ana na gokanci irin yanda ƴan uwanka gokaye wani lokaci su kamo wani lokaci su kasa kamowa ba yanda za a yi ka ketare su wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin mutun yaje ya jarraba wato duk wani wanda ake ganin yazo da wasu abubuwa waɗanda sun saba ma shari'a irin kamar ƴan diba gokaye aje a bincika su aje a yi musu tambaya yanda za a kure su a kai su bango kamar yadda wani daga cikin magabata yaje wajen wani dan diba sai ya ce masa da Allah na ga wata mata ina so na aure ta a bincika mun shin ko akwai alkhairi tsakani na da ita ya buga sai yake bashi labarin yace wannan mata in har ka sake ka aure ta yace ba za ka wuce kwana uku a duniya kwata-kwata babu alkhairi tsakaninka da ita sai yake cewa Allah ya wadanka yace wannan mata da kake fada yace ƴaƴana bakwai tare da ita yace kuma tunda na aure ta cikin jin daɗi nake a rayuwata to dama makaryata ne a cikin in kafin su samu gaskiya ɗaya to sun yi ƙarya tafi a lissafa gaskiya ɗaya takce su shaidanin suke satowa in suka sato a gaskiya ɗaya sai sun gauraye ƙarya ɗari in ji manzon Allah ya faɗa mi ata kizba sai sun gauraye ƙarya ɗari sannan su jefa a kunnen boka to wannan wai bokan da yake amfani fa da shaidani to daman shi wanda zai bada duk wasu labari daman wannan duka ƙarya ce wanda take tacecciya to shine anan manzon Allah ya ce masa iksa Allah ya kaskanta ka tuntunin shaidanin suna famar su jefa masa ya gane ko menene to amma ya kasa kamowa sai yake cewa huwa dukh maimakon ya ce huwa dukhan Umar Allah ya kara masa yadda sai yace idan li fihi yace ya manzo Allah ba ni izini game da shi adrib unuka wato nasari masa wuya ba ni izinin nasari masa wuya muhuta da bala'insa manzo Allah sai yace masa in yakunu lalle in har ya kasance shine dajjal a haƙiƙa falantu sallada alaihi to ba za a saka ka akan shi ba yanda zaka iya da shi in har shi an gane ko wanda wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin ad-damirul munfasil an gane ko ana iya amfani da shi anan kenan maimakon in yakun huwa sai yace in yakun hu in har shine kenan dajjal kin manzo Allah yace falantu sallada alaihi ba yanda za a yi wato ka samu iko akan kashe shi me yasa saboda kasancewar manzo Allah ya ba mu labarin annabi Isa alaihi salam shine zai kashe dajjal kamar yadda a hadisi sahihi manzon Allah yake fada a ranar Juma'a bayan la'asar annabi Isa alaihi salam zai sauko a cikin wani farin girgije tsakanin fuka-fukan mala'iku biyu zai sauka akan wata hasumiya ta wani masallaci da yake birnin Sham anan manzon Allah yace zai sauka yana sauka zai ringa neman Dajjal wanda Dajjal ya gama fitinarsa a duniya ya kewaya ya kewaya a inda za su haɗe da annabi Isa a wata kofa da ake kiranta Babu Lut tana cikin birnin Sham suna haɗewa take yanke Dajjal zai narke yadda dalma take narkewa idan an saka ta wuta Allah zai hutatar da mu'minai da bala'insa da musibarsa wanda wannan gaba tana ƙara tabbatar mana dawowar annabi Isa alaihi salam kamar yadda hadisi sun wuce a lissafa kuma nassi na alqur'ani shine ya tabbatar da dawowarsa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida haka can kuma cikin suratu zukhruf ubangiji ta'ala ya faɗa game da dawowar annabi Isa alaihi salam wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un wannan aya malamai sun tabbatar da dalili ne wanda yake tabbatarwa game da dawowar annabi Isa alaihi salam hadisai ku sun wuce a lissafa wanda wannan yana daga cikin mas'alar da wasu dawa'if waɗanda suke danganta kansu zuwa musulunci suke inkarin dawowar annabi Isa shine yace in yakunhu in har shine dajjal kin na hakika falan tusallada alaihi yace ba za a saka ka akan shi ma'ana ba yanda zaka iya da shi wa in lam yakun huwa in ko ba shi bane manzo Allah yace fala khairu laka fi qatlihi ba ka da wani alkhairi game da kashe shi ba wani alkhairi gare ka game da kashe shi in har kenan wato ba dajjal kin bane wanda wannan kaga yana ƙara tabbatar mana kamar yadda malamai suke fada raddi ne akan wanda yake da'awar dawowa duniya bayan mutuwa kamar yadda wasu suke da'awar cewa ai akwai wasu in sun mutu suna tasowa kuma suna koma rayuwa a duniya me yasa saboda annabi manzon Allah ya ce masa in har shine dajjal kin da ake tsoro to bayan da za a yi ka kashe shi kenan anan in har ya halatta cewa wani mamaci zai iya dawowa zuwa duniya to kaga ai anan babu wani bambanci tsakanin kashewar da shi Umar zai masa da kuma kashewar da annabi Isa zai masa kenan in har Umar ya kashe shi kenan zai iya dawowa in ya dawo kuma sannan annabi Isa kuma halon ya same shi a raye ya kare kashe shi to amma tunda anan manzo Allah ya ce in har shi ne ba yanda za a yi ka samu dama akan shi in ko ba shi bane babu wani alkhairi menene fa'ida game da kashe shi in ba shi bane kenan dan haka daman mas'alar a ce bayan mutuwa wani ya taso yana rayuwa a nan duniya wannan magana ce ta tsunniya ce kuma ta ci karo da nassi na alqur'ani ya tabbatar mana duk wanda ya mutu ya mutu yana cikin wata rayuwa gaibiya wanda Allah kadai ya san hakikaninta ita ce alhayatul barzakhiyya kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'as to amma zaka ga waɗanda suke da awar cewa wai akwai wasu daga cikin salihan bayi waɗanda wai a raye suke ko wannan irin su Khadir alaihi salam wai irin su Annabi Ilyas wai do a lokacin haji suna hadewa junansu yawa junansu aski har ma da wata addu'a da suke karantarwa bismillahi ma sha Allah la wannan la yasrifu suwa illa Allah ma sha Allah har dai zuwa karshen da haka ake koya ma mutane wai addu'a ce wai lokacin da suka hadu shi Ilyas wai ya ma Khadir aski shi ma sai ya yi masa wai in an gama aikin haji wai su a raye suke suna yawo to wannan gaba da suka fake da ita ba komai ba suke nihi a addan su ba sahadar ta cewa waliyansu in sun mutu ma suna nan suna raye suna yawo sai ka ji wani ya ce ya hadu da wani wani ya hadu da wani kamar yadda wani yake da'awa nan da dan lokaci kadan ya ce yake da cewa cikin dare wato ko karfe wajen 2:30 kawai sai wani shehun shi ya zo sai a cikin wani haske ya sauka ya dauke shi suka ringa za ga duniya tafiyar da suke wai ta fita jirgi gudu bai taba ganin tafiyar jirgi wani gudu duk birnin da suka sauka sai ya dora shi akan katangar birnin wai karfe 3 da rabi na dare wai shi shehun nashi zai ya dauke shi wai suke yawo a duniya. To shi ko shekara nawa da mutuwa? To dan haka maganar tasowa bayan mutuwa bata tasowa. Maganar mu ce kamar misali bayan mutuwa a ce mutum ya dawo kuma yana wata rayuwa a nan duniya, wannan bata taso ba. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asu. Shine anan manzo Allah ya ce masa in kwa wato ba shi bane ba to babu wani alkhairi gare ka game da kashe shi. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana Umar ya kashe shi, me yasa? Saboda yana daga cikin ahaduz zimma. Yahuda wanda manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma mu ce al-mu'ahadun wanda manzo Allah yayi alƙawari da su na zaman lafiya, su waɗannan shi Ibn Sayyad yana daga cikin su. Kenan hadisi na biyu, shi ma dai mun karanta lafazin a darasi da ya gabata, wato kenan cikon shi hadisin na farko ne. Qala Ibn Umar, Ibn Umar Allah ya kara musu yadda, yace in qalaqa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa Ubayy ibn Ka'ab, yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da Ubayy ibn Ka'ab sun tafi ya'tiyani naqlan ladhi fihi ibn Sayyad, wato suka tafi da binnan da Ibn Sayyad wato yake cikin su, domin shi Ibn Sayyad yana cikin wata garka wadda take da rukukin itacen dabino a nan yake a boye. Hatta idza dakhala an-naqla, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin waɗannan itace na dabinnai, fafika annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yattaqi bi juzu'in nakhli, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hadu yana kare gangan jikinsa wato da kututturen dabino. An gane ko? Iccen dabino manzo Allah idan ya fura nan ya kare gangan jikin shi da iccen dabino, hallo sai ya tsallaka yana famar dai yanda zai iya kai shi ya mamaye shi ba tare da ya tantance ba. Shine yace fafika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lafazin fafika fi'il ne min af'ali shuru, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa fatafika masham bisuki wal anab wa fafika yakhsifani alaihima min waraqil janna. Shine yace fafika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sai ya hadu yattaqi yana famar kare gangan jikinsa bi juzu'in nakhli, wato da kututturen dabino, kenan iccen dabino manzo Allah yake famar ya kare gangan jikin shi kar Ibn Sayyad ya hango shi kafin ya isa gunsa. Wa huwa yaqtilu an yasma'a min ibn Sayyad shay'an qabla an yarahu, manzo Allah yana famar yaya za a yi ya ji wani abu na maganganun Ibn Sayyad kafin ya ganshi da idansa, manzo Allah ya ji me yake faɗa kafin shi Ibn Sayyad ya hango shi. Shine yace wa huwa yaqtilu, wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana fama an yasma Amin ibn Sayyad shay'a, wato ya ji wani abu daga cikin maganganun shi Ibn Sayyad qabla an yarahu kafin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa Ibn Sayyad mubtajibun ala firashihi fi qatifatin lahu fiha ramza, a lokacin nan shi Ibn Sayyad yana kishingide yana kwance akan shimfudarsa, fi qatifatin, fi anan bi ma'ana ala ay ala qatifatin, akan kenan wata katifa, ita ce dai matala da ake faɗa, duk da cewa matala ma dai ba Hausa bace ba. To in aka ce katifa, dama Larabci ne asali, shine ake cewa katifa. Lahu fi haramza, wato tana da zani ita katifar tashi. Fara'at Ummu ibn Sayyad annabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yattaqi bi juzu'in nakhl, mahaifiyar shi Ibn Sayyad sai ta hango manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana famar kare kansa da wato itacen dabino, sai ta hango manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa qalat li Ibn Sayyad, sai ta fada ga danta Ibn Sayyad tace ai saf, tace ya kai saf, wanda wannan sunansa ne Saf, Saf bi ma'ana Abdullahi, tace masa ai saf ai adatun nidani tace ya kai saf wa wasu muhu shine yace ai sunan sa ne fasar ibn sayyad wato ibn sayyad sai ya zabura ya meke fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai yake fada yace law tarakatu yace wallahi da ta kyale shi na mamaye shi bayyana to da hakikanin al'amarin sa ya fito fili inda ta bari na isa gunshi na dan jimi yake fada to da al'amarin shi ya bayyana tunda manzo Allah yayi famar ya dan ji wani abu kenan ta hanyar nan zai gane cewa hakikanin dajjal kin ne da ake fada ko kuma ba shi bane shine yace law tarakathu inda ta bar shi har na kai masa mamaya bayyana to da ya bayyana hakikanin al'amarin su kenan da ya fito fili to dan haka dai a takaice duka shi wannan hadisi cikon hadisin da ya gabata ne wanda mahallu shahid kin min alhadis kin shi fadarsa da yace atashhadu anni rasulullah maza Allah ya bujuro masa da kalima ta musulunci shine yace wa qala salim ya fada qala ibn umar yake cewa mahaifina abdullahi dan umar yace thumma qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fil nas bayan haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaya a cikin jama'a fa athna ala allahi bima huwa ahlu ya jinjina ma ubangijinsa ya kyautata masa yabo da abin da ya cancanta na yabo wanda ladabi ne daga cikin ladubba na huduba farko mutun ya buda da yabon Allah sannan kuma salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sakon da kake nihin ka isar ma jama'a a lokacin nan sai ya biyo baya to dan haka shine anan manzo Allah ya kyautata yabo ga ubangijinsa thumma zakara dajjala sannan manzo Allah ya ambata ma jama'a labarin dajjal fa qala sai manzo Allah yake cewa inni undhirukumuhu kusan da cewa ina dai galgadin ku game da sharrin sa da fitinar sa wa ma min nabiyyin manzo Allah yace babu wani annabi daga cikin annaba wanda Allah ya turo gaba daya illa qad anzarahu qaumahu face ya galgada al'umma jama'ar sa game da fitina ta dajjal duk wani annabi da duk wani manzo da Allah ya turo to bai koma ba zuwa ga ubangijin sa sai da ya galgada al'ummar sa cewa su kiyayi kansu game da sharri da fitina ta almasihi dajjal wanda wannan yana ƙara tabbatar mana girman fitinar shi wanda ya tabbata daga hadisi a cikin hadisi sahihi manzo Allah ya ce tunda Allah ya duniya har zuwa kiyama babu wata fitina sama da fitina ta almasihi dajjal sai ya ce laqad anzarahu nuhul qaumahu manzo Allah ya ce tabbas annabu nuhu shi ma ya gargadi jama'ar sa wanda shine farkon manzali shi ma ya gargadi jama'ar sa yace walakin sa aqulu lakum fihi qawlan manzo Allah yace sani dai zan fada muku wata fada game da shi dajjal lam yaqulhu nabiyyun li qaumihi manzo Allah yace babu wani annabi da ya taba fada ma jama'ar sa wannan nini ne farko da zan fada muku game da al'amarin sa babu wani annabi da ya taba fada ma jama'ar sa manzo Allah sai yake fada yace ta'lamuna annahu awa kusan da cewa shi dajjal wato mai ido ɗaya idan aka ce awar mai ido daya in aka ce al'awar wato mutun ya kasance idan sa daya awar mai ido daya in mace ce ce a ce mata aura shine manzo Allah yace ta'lamuna annahu awar kusan da cewa shi dajjal wato ido ɗaya gare shi idan kwa wanda yake a shafin ido na dama kamar yanda yake cikin wata riwaya manzo Allah yake cewa innahu a'awarul aini al-yumna idan sa na dama manzo Allah yace a shafe yake sai yace ka anna ainahu inabatun qafiya ka ce idan nasa dayan manzo Allah yace kamar kwayar inabi ce wanda ta nuna ta bulso to haka idan da yake mai lafiya dayan ke amma dayan gaba daya a shafe yake sai yace wa anna Allah laysa bi'awar lalle ubangiji mai girma da daukaka shi ba mai ido ɗaya bane ubangiji ta'ala idanu biyu yake da su dan haka a wancan hadisi yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa innal masiha ad-dajjala a'waru al-aini al-yumna ka anna aynahu inabatun qafiya shine yace wa anna Allah laysa bi a'war lalle ubangiji ta'ala ba mai ido dai bane idanu nawa ubangiji mai girma da daukaka yake da su yana da idanu guda biyu wadanda suka dace da girman sa wanda shi ya tabbatar ma kansa sifa ta idanu a cikin alqur'ani ayoyi sun wuce a lissafa yana daga cikin su tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufir da fadar sa walitusna'a ala aini to dan haka kasancewar wannan cikon hadisin shi wato shi ma cikon hadisin ne dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara bayyana mana kenan shi dai wannan ibnu sayyad wato ba dajjal bane ba kamar yadda ake faɗa dan haka wasu malamai idan ka koma akan wannan mas'ala tun a cikin sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suke rantsuwa da Allah cewa ibnu sayyad shine dajjal saboda duk wasu abubuwa na sifofin dajjal yana da su to amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji dan ya jarraba hakikanin lamarin sa to amma a ƙarshe dai ya bayyana dai ba shi bane ba babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lil yahudi aslimu taslamu qalahu al-maqburi wa ana abi hurairata radiyallahu anhu babun idza aslama qaumun fi dari al-harbi wa lahum malun wa ard wa araduna fahiya lahum qala hadathana mahmud wa ibn gailan qala akhbarana abdullah wa ibn al-mubarak al-marwazi qala akhbarana ma'mar wa ibn rashid al-azdi ani az-zuhri wa ibn shihab ana ali ibn husayn ana amr ibn usman ibn affan عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا غدا أين تنزل غدا أي في حجته قال وهل ترك لنا أكيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم قال الزهري والخيف الوادي قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن زيد بن أسلم أنا أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزر وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yahudu aslimu taslamu manzo Allah yace ku musulunta sai ku kubuta game da duk wani kangi a rayuwar duniya da makoma lahira saboda duk wani kwanciyar hankali da jin dadi da walwala babu abin da yake kawo shi a cikin jama'a face musulunci. Duk wanda ya musulunta to yayi kokarin kubutar da kanshi game da duk wani kunci a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira. Shine manzo Allah yace da su aslimu taslamu, ku musulunta sai ku kubuta game da duk wani kunci a rayuwarku ta duniya da makoma ku lahira. Sa'id al-Maqburi shine ya rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira, shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wani yanki ne na hadisi, zai zo nan gaba insha Allah a cikin kitabul jizya. Kenan babin malam yayi shi, sai yayi ishara zuwa ga hadisin. To maimakon ya zo da hadisin kenan, sai a gaba zai zo mana da wannan hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, da manzo Allah yake faɗa ga Yahudu cewa ku musulunta ku kubuta. Sannan ya zo da babi wanda ke bayani cewa idan jama'a suka musulunta fi daril harbi, a gari wanda yake na yaƙi, kenan shine gari wanda yake na kafirai, garin arna, aka samu wasu daga cikin arnakin suka musulunta, wala hum malun wa arduna, suna da dukiya suna da gonakai. Lafazin ardun jam'i ne na ard, duk da cewa a gun wasu daga cikin malaman lugha shadh ne kace ardun, kamar yadda yake cewa ulu wa alamuna illiyuna wa arduna shadha, sai ce wasinuna wa ardun, wato da gonakai. Me ake nihi da ard? Gona ake ne. Suna da dukiya, kamar misali wasu dabbobi da raƙumma da duk abin da suka tara na dukiya. Fahiya lahum, wannan dukiya ta su ce, in dai sun musulunta to wannan ba maganar a taba dukiyar su a mamaye ta. An gane ku, dan an zo an ci garin da yaki. In dai akwai jama'ar da suka musulunta to duk abin da suke suka tara nasu na dukiya, to wannan nasu ne ba ganima bace ga musulmi. Ba za a taba komun su ba in dai sun musulunta, ko an taba dole a maida musu kayan su. Shine anan malin yazo da hadisin wato Usama ibn Zaid, Allah ya kara musu yadda yake fada, na fada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nace masa aina tanzilu gadan ai fi hajjatihi, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo a hajjin sa ta ban kwana. Shi Usama sai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace masa gobe ina zaka sauka, a wani gida zaka sauka? Qala, sai manzo Allah yake bashi amsa yace wa hal taraka lana aqilun manzila, yace shin yanzu aqilu ya bar mana wani gida? Aqil ibnu Abi Dalib, lokacin da shi Abu Dalib Allah ya masa rasuwa, ƴaƴansa daman hudu ne, akwai Aqil, akwai Talib, sannan akwai Ja'far, sannan kuma akwai Aliyu. To shi Dalib tuntuni dama ya riga an kashe shi a Badar. Shi kuma wato Aliyu da shi da Ja'far zuwa sun musulunta, kenan waye rage sai Aqil? Aqil shi kuma lokaci bai musulunta ba. To duk abinda shi wato Abu Dalib ya bari na dukiya, gaba ɗaya shi Aqil shi ya mamaye, saboda babu galdu tsakanin musulmi da kafiri. Shi Abu Dalib ya mutu akan kafirci, dan haka ƴaƴansa da Ja'far da Aliyu ba su da gadan shi. Kenan shi Aqil duka shi ya mamaye wannan dukiya ta su. To shine duk gaba ɗaya abinda aka tara na gidajen duka ya sayar da su. Sun makada, sannan sai shine sai manzo Allah yake bashi amsa yace wa hal taraka lana aqilun manzilan, ai ma taraka lana aqilun manzila, hal anan bi ma'ana ma annafiya, ma'ana ai aqilu bai bar mana ba wani gida, gaba ɗaya gidajen da yake namu anan Makka duka ya saida su. Sun makada, sannan sai manzo Allah yace nahnu naziluna gadan bi khayfi bani kinana al-muhassab haythu qasamat quraishun 'ala al-kufr, yace mu gobe manzo Allah yake gaya ma Usama yace za mu sauka ne wato anan khayf na banu kinana na al-muhassab. Idan aka ce khayf suna ne dai na nan mina, shine ake cewa khayfu mina, shine kuma ake kira wadul muhassab. Al-muhassab, an gane ko, shine ake kira wadul muhassab. shine yace bi khaifi bani kinanatal muhassab yace anan zamu sauka haisu qasamat quraishun alal kufr inda quraishawa suka hadu suka yi rantsuwa akan cewa za su naci akan kafirci ma'ana shine bautar gumakan su cewa ba za su gudu ba za su ja da baya ba sai dai a kashe su akan abinda suka samu uwayensu anan suka hadu shine yace wazalika yace lamarin annabani kinana su banu kinana halafat quraishan sun kulla kawance ne da quraishawa ala bani hashim akan cewa za su zamanto hannu daya akan banu hashim ke manzon Allah shi da dangin sa Allah yubayyuhum cewa ba za su yi wata mu'amala ta ciniki ta tsaye da sayarwa tsakanin su wala yuuhum kuma ba za su taru su ba kenan ba a aure daga cikin su kuma ba za a aura musu duk wata hulda an yanke alaka tsakanin su ma'ana takunkumi ne na farko da aka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da dangin sa cewa gaba ɗaya an yanke duk wata alaka tsakanin su ba maganar mu'amala ta saye da sayarwa ba maganar aure ba maganar ataro jiki da su ma'ana komai na hulda an yanke tsakanin su da su to wannan wuri nan ne aka zo su Quraishawa suka yi rantsuwa lokacin da aka sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dangin shi ta kuku manzon Allah ya ce dan za mu sauka dan za mu sauka wanda kasancewar wannan kuma al'amari ne wanda yake na Allah kenan anan ishara ce ga duk mutumin da ke fada da gaskiya kenan a ƙarshe dai abinda kake ki sai ka ganshi a kanka sai ka ganshi a gidanka tunda gashi an zo an ci su da yakin an zo gaya inda suka zo to Allah ya mallaka ma manzon sa ma'ana ya gadar ma da mu'minai wato dukkan abinda suka mallaka to wannan hadisi shine wato al-Imam Zuhri yake cewa wal khayf abinda ake nihi da khayf yace alwadi shine dai wadil muhassab a takaice malam ya zo da wannan hadisi dan ya tabbatar mana cewa dukkan waɗanda suka musulunta a ƙasa ta kafirai duk abinda suka tara na dukiya da gidajensu da gonakansu gaba ɗaya nasu ne ba ganima bace ga jama'a ta musulmi me yasa saboda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da aqid akan duk tasarrufin da yayi da gidajensu da ya saida an gane ko manzo Allah bai tada wannan ciniki ba me yasa saboda kasancewar anan kaga ka yana matsayin kafiri ne da ya mamaye wannan aka bar shi to ina ga wanda yake musulmi wanda ita Makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa manzon Allah ya bude ta ne anwa ma'ana da karfin tsiya ne aka ci Makka tare da cewa al-Imam Shafi'i shi ya tafi akan cewa sulhu ne to amma duk kasar da aka ci ta da karfin tsiya aka shiga aka mamaye su gaba ɗaya da gidajen da duk abin da suka tara na gonakai da dukiyar su gaba ɗaya wannan ganima ce ga jama'a ta musulmi kenan in har an samu waɗanda suka musulunta kina min babu aula a bar musu duk wanda yake dukiyarsa tunda anan duk abin da shi aqilikin ya tare ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gidan da ya amsa gaba ɗaya ya tabbatar da akan abin da shi aqilin yayi kuma tare da cewa ita Makkar manzo Allah ya shige ta ne da karfin tsiya ko kuma ya kasance anan wato kamar yadda al-Imam al-Qurtubi yake ni yake faɗa yake cewa abinda al-Imam al-Bukhari yake ni don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su mutanen Makka manzo Allah ya musu baiwar duk abinda yake nasu na dukiya da gonakai da ko dai mu ce duk abinda yake na dukiya da gidaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar musu kafin ma su musulunta tunda lokacin da ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya shiga cikin gidan shi ya koye amintacce ne wanda yake kaza amintacce ne wanda yake kaza amintacce ne dukkan abin da yake nasu ba abin da manzon Allah ya karba to anan kenan kaga min babu aula kun zo gari kun ci gari da yaki sai kuka samu wasu tuntuna ashe su sun musulunta kenan maganar gidajen su da gonakan su na cewa a karba to wannan bai taso ba kamar yanda anan manzon Allah ya bar ma aqidi duk abin da yake da wannan dukiyar manzon Allah bai tada ba to kenan in musulmi ne min babu aula a bar mishi duk abin da yake nashi to shine makasudin shigo da wannan hadisi kenan in aka ci gari da yaki in aka samu wasu jama'a tuntuni sun musulunta, to wannan duk abin da yake dukiyar su bata zamantowa ganima ga mu'mini, kayan su za a bar musu, amma duk wasu kafirai da gidajen su da gonakan su da duk abin da suka tara na dukiya, wannan ya zama ganima. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Zaid ibn Aslam daga mahaifinsa, yake cewa lalle Umar Allah ya kara masa yadda, ista'amala maulan lahu yud'a hunayyan 'ala al-hima, wato ya aiwatar da wani yantaccen bawansa wanda ake kiran shi da suna Hunayyu, Hunayy, akan wato wani dawan gwamna shine ake kira al-hima, shimge, ma'ana da ake killace daji babba, idan ciyawa ta fito to wannan sai a hana jama'a su zo su yi kiwo, cewa dawan gwamna ne, ba na kowa bane ba, na jama'a ne gaba daya. To Umar sai ya wakilta wani yantaccen bawansa wanda ake kiran shi Hunayy, shike kula da wannan shimge. Fa qala, sai Umar ya ce masa, ya Hunayy, yace ya kai Hunayy, ugumum jana haka anil muslimi, yace ka kame hannuwanka game da wato zaluntar musulmi, kar ka cutar da su, kada ka zalunce su. Me yake nihi da jana haka? Anan yana nihi ma'ana ayyade ka, hannuwanka ka kame su, ko kuma ugumum jana haka linnasi, kamar yadda yake cikin wata riwaya, ma'anar shi anan ma'ana ka tausasa ma jama'a, ka tausaya musu, wanda wannan yana nuna duk lokacin da shugaba ya wakilta wani akan wani al'amari na al'umma, to ya zama wajibi yayi masa nasiha, yayi masa jan kunni, yayi masa galgadi, kamar yadda anan Umar duk wasu gwantawan shi Umar sai ya tura musu, in wanda suke nesa da shi ne Umar yake rubuta takarda ya aika musu, to shine anan ya masa jan kunni, yace masa, ya Hunayy, ugumum jana haka anil muslimina, yace masa ka kame hannuwanka game da zaluntar musulmi, kar ka cutar da su. Yace masa wattaqi da awatal muslimina, yace ka kiyaye addu'ar musulmi, ka kiyaye addu'ar musulmi. Me yake nihi? Ma'ana ka kiyaye addu'ar musulmi waɗanda aka zalunta. Yace fa inna da awatal mazlumi mustajaba, yace domin addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓa ce a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma babu kokonto game da karɓuwarta. Yana yin addu'ar kai tsaye, Ubangiji ta'ala yake karɓar wannan addu'a. Yanda ka san kibiya an halbata sai ta kai inda aka halbata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa, ittaqi da awatal mazlumi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta, domin addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani shamaki, babu wani shamaki. Wanda yana daga cikin addu'o'i uku waɗanda suke karɓaɓɓu, kamar yadda manzon Allah yake faɗa, salasu da awati mustajabatu la shakka fihinna, manzon Allah yake cewa addu'o'i uku karɓaɓɓu ne, babu kokonto game da karɓuwarsu. Farko yace da'awatul walidi li waladihi, addu'ar mahaifi ga ɗansa. Na biyu sai yake cewa wa da'awatul musafir, da addu'ar matafiyi dan bulaguro. Na uku sai yace wa da'awatul mazlum, da addu'ar wanda aka zalunta. Umar sai yace masa wa adkhil rabba suraimati wa rabba gunaima, yace wannan shimge da na wakilta ka akan kula da shi, yace ma'abucin dan garki na raqumma, in aka ce suraima garki wanda yake na raqumma dan kadan wanda ba su wuce a kilga ba, yace ka sanya shi, ka sanya shi ciki, ya sa dabobin shi yayi kiwo, kar a hana shi. Wa rabba suraima, da wanda yake da garki na kankanan dabobi, tumakai da awakai, shi ma kar ka hana shi, ka bar shi ya shiga yayi kiwo. Wasiyar da Umar ya masa shine yace wa adkhil rabba suraima, ka shigar da ma'abucin dan garki na raqumma, ma'ana ka bar shi ya shiga yayi kiwo. Wa rabbal gunaima, da ma'abucin garki na kankanan dabobi, tumakai da awakai, shi ma a bar shi ya sa dabobin shi yayi kiwo. Umar ya ce wa iyaya, ka shedi na, wanda wannan su a wajen malaman luga shadu ne, ba ka cewa wa iyaya, sai dai ka ce wa iyaka, shine ya ce wa iyaya. Kenan anan
Umar yana ma kanshi kashidi kenan a kaikaice shi wanda aka wakilta kin ne ma'ana wa iyaka kenan shi Umar yana ma kanshi kashidi ne amma dan kasancewa da kai aiki kai da aka wakilta shine yace wa iyaya yace kashidi na wa na'ama ibn Aufin wa na'ama ibn Affan wato game da raqumman Abdurrahman dan Auf da raqumman Usman ibn Affan domin su wannan mawadata ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garkin su na raqumma adadin ya wuce a lissafa yace fa innahuma in tahlik mashiyatuhuma in raqumman su suka halaka yarji'a ila nakhlin wa zar'in za su koma kula da wato da binnan su da gonakan su wanda suna da wata dukiya in ba wannan magawacce yace wa inna rabbas suraima a wata nuskha kenan yarji'ani bi isbatin nun yarji'ani ila nakhlin wa zar'in kenan in har wato dabobin su suka halaka wadannan raqumma kenan za su koma zuwa gonakan su da dabinnan su kenan suna da wani abin da za su yi in ma an hana su kenan wadannan dabobi nasu sun halaka to suna da abin da za su je su yi ba su ma ho ba yana nihin cewa a hana su ba a'a su ma dai a bar su su sa nasu su yi kiyo yace wa inna rabbas suraima yace shi kuma abucin dan garke wanda yake na raqumma ɗan kadan wa rabbal gunaima da ma abucin kananan dabobi in ta halika mashiyatu huma yace in har dabobin su suka halaka a sababin hanawa in mun hana su su sa nasu su yi kiyo yace ya atini bi banihi shi wannan mai garke dan kadan na raqumma da mai garken kankanan dabobi in nashi suka halaka ƴaƴansa fa zai kwaso ya zo mu ni shugaban mu'minai fa ya kuli ya ce ya amiran mu'minina ya kai shugaban mu'minai yaya haka za a yi tunda ka hana mu ga ya dukiyar mu ta halaka to ga ƴaƴan ai sai ka rike su yace a fa tarikuhum ana kana ganin yanzu in ya zo mun da ƴaƴansa barin su zan yi in kyale su yace la abalaka an gane ku lafazin la abalaka kalma ce wadda suke fada ma'anar mummunar addu'a ce amma ba sa nihin abinda ta kunsa salo ne wanda yake nasu la abalaka sai yace falma'u wal kala'u aysaru alayya min az-zahabi wal warqi yace wallahi ruwa da ciyawa in bar su su yi kiwo yace wallahi shi yafi sauki a guna da in ringa daukan zinare da azurfa ina kashewa domin ciyar da su maimakon a ce na hana su su sa dabobin su su yi kiwo dabobin su halaka su kwaso ƴaƴan su su kawo su lauta mu dole abinda muka tara na zinare da azurfa ko mu huddo muna kashewa domin ciyar da su yace ai ruwan da ciyawa na bar su su yi kiwo shine yafi sauki sai yace wai mullahi yace rantsuwa nake da ubangiji na innahum la yarawna bi fathi liya ko kuma la yurawna in kace la yurawna lalle za su yi zatan anni kad zalamtuhum cewa lalle ni hakika na zalunce su ko kuma la yarawna za su yi kudirin cewa lalle na zalunce su domin lafazin ra'a in yayi ta'addi ila maf'ulain yana daukan ma'anar i'tiqad domin fi'il ne min af'alil qulub innahum yarawnahu ba'ida ay ya'taqidunahu ba'ida shine yace innahum la yarawna lalle za su yi kudirin anni kad zalamtuhum lalle na zalunce su ko kuma innahum la yurawna ai za su yi zatan anni kad zalamtuhum cewa na zalunce su a sababin hana su da nayi kiwa yace inna hada biladuhum yace wallahi yace nan dajin nan gaba daya yace garin su ne faqatalu alaiha fil jahiliya a jahiliya sun yaki domin kare garin su wa aslamu alaiha fil islam kuma sun musulunta an gane ko wa aslamu alaiha fil islam kuma sun musulunta akan cewa garin su ne a cikin musulunci anan suka musulunta yace wallazi nafsi bi yadihi yace rantsuwa nake da ubangiji na da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa yace laulal malul ladhi ahmilu alayhi fi sabilillah in ba dan wadannan raqumma lafazin almal yana nihin raƙuma da dawakai shine yace in ba dan wannan dukiya ba ta raƙuma da dawakai wanda nake dora wanda bashi domin a fita yaki na daukaka addinin Allah wanda a takaice ko Umar Allah ya kara masa yadda a zamanin shi dawakai raƙuma kadai abinda ke akwai a wannan dajin wanda na jama'a na gwamnati ne na jama'a sama da raƙumi 40,000 ke akwai banda dawakai raƙumi sama da 40,000 to yanzu raƙumi kaman ba 1,000 ba ba 2 a ce kai za a je a saya musu ciyawa da wannan ai aiki ne to amma shi yasa hikima ake yin wannan daji na wannan to shine Umar yace in ba dan waɗannan raƙuma ba yace wallahi ma hamaitu alaihim min biladihim shibra yace daidai da dani daya yace wallahi ba zan yi shinge a cikin garin su ba domin gari gari nasu ne kuma dukiya dukiya ce ta Allah haka wani lokacin da yazo gun Umar Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa ya Umar yace yaya za a hana mu mai kiwo an yi shinge Umar yayi shiru yana murza gashin bakin shi yana murza gashin baki ya kyale Umar bai ce komai ba wannan mutumin yazo ya sake na cewa yake ma Umar magana yace ya Umar yace yaya za a yi a hana mu Umar da ya kalle shi ai da ya ga ya yawaita Umar sai yace kai almalu malullahi wal ibadu ibadullahi dukiya dukiya ce ta Allah bayi ko bayin shi ne kuje ku kiyo to dan haka matukar jama'a suna da bukata bayya halatta wannan shinge a hanas bayya halatta a hanas to yanzu anan Umar Allah ya kara masa yadda saboda wannan dukiya ce fa ta jama'a wannan dukiya yace in ba dan waɗannan raƙuma ba yace wallahi yace daidai da dani daya yace wallahi a dajin nan yace ba zan yi shinge ba domin ciyawa ta Allah ce ruwa nashi ne dajin nashi ne komai nashi ne bayin kuma nashi ne to yaya za a zo a hana bayin Allah kaya wanda yake na Allah wanda kuma hakan zalunci ne wanda yake ya kai karshe yanzu dan Allah ya ishe mu misali yanda dai a nan arewa a kasar mu Allah ya huddo zinare wanda shekara da shekaru ana wautar da hankulan mu a zo ana nuna mun wani kayan wasanni ana wani rally fari Dakar a zo duk a tone wannan zinariya su kwashe su tafi Allah ya sa yan kasa sun dan gane sun je mutane sun samu aikin yi alhali ke gwamnati kin kasa ba su aiki kuma an zo an ga mutane suna samun arziki an watsa su an zo an killace wurin an meka mamaki yau to me yake nihiyana kuma in ka dau yanzu akwai daji nan dajin gabas dajin taskar wanda da ido na gani a talabijin an gwado an meka ma wata ONG ta horan shi ta bada miliyar 5 ta zuba kudi wajen miliyar 5 an hana mutane su ringa farauta a cikin wannan daji an meka mata wai ita za ta kula da wannan daji wanda wani masani yake fada yace wannan da kake gani yace ba wani wannan bane ba yace ya san shi tun bayo ba wani kononel ne na soja a horan shi an zo ne domin a killace wannan daji research din da su wannan yan China suke yi dan a dakatar da shi kar ya yi gaba shine abin da ake ni da makasudi aka zo aka killace daji kar ku je ku a ce da wani dan uwa yake ga mun da a kama ka da namun barewa gara a kama ka da kwaya kwaya ta fi sauki sauki akan wannan to wannan duka daji ne na Allah ko ba ku ba mutane aiki kuma aikin da mutane suka samu suna neman arziki kuma an zo an watsa su yanzu a sababin watsa waɗannan mutane na arewa waɗanda suke jado menene ya faru a cikin nan ta'addanci nawa ya faru wasu sun koma barayi wasu sun zama menene to dan haka kasancewar duk abin da Allah ya shimfida na dukiya wannan na jama'a ne haƙƙi ne na hukuma ta yi kokarin sama musu duk inda za su je su nema amma maganar abu Allah ya fuddo shi a hana jama'a wannan zalunci kaga Umar anan cayi wallahi yace in ba dan waɗannan raƙuma ba yace wallahi daidai da dani daya yace na daji ba zan killace shi ba in hana mutane su je su kiyo tunda yace jama'a in na hana su yace yanzu ga su dai waɗannan masu dukiya ne Abdurrahman dan Auf da shi da Usman raƙumansu sun wuce a lissafa yace su kansu ban hana su ba to yanzu mai kananan dabobi da wanda yake mai ɗan raƙumma na hana shi kiwo zai tabbatar da cewa na zalunce shi kuma tun a farko Umar caye ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta yanzu dan Allah waɗannan bayin da aka zalunta wanda aka hana su suna neman dukiya wace muguwar addu'a ce ba sai kuma tsammanin ku addu'ar su Allah zai dawo da ita mutum ya ji da diga da wahalar shi ruwan sha sai ya saya da tsada zai saya yana neman arziki yana neman wahala kuma an zo an kore shi an hana shi dan haka ita wannan addu'a duk addu'a da wanda aka zalunta sai dai lokaci domin komai Allah ya kayyade masa lokaci sai dai ayi jiran lokaci baka yin addu'a kace yanzu kake so gani a komai Allah ya kayyade masa lokaci dan haka shi zalunci makiyaya ce mai alloba duk dabbar da ta shiga ta yi kiwo wallahi ba ta kai labari sai dai kawai ayi jiran lokaci kamar yadda Allah ya faɗa ni kulli ajalin kitab dan haka duk abu wanda yake in dai a ce na jama'a ne to baya halatta to dan haka anan Umar ya kawo wannan malam ya zo da wannan asar na Umar domin ya nuna mana duk musulmin da aka same su a gari na kafirai aka ci garin da yaki duk abin da yake na gonakai da gidaje da dukiya gaba ɗaya wannan nasu ne ba ganima bace ba ga jama'a ta musulmi kenan abin da aka wawushi na arna wannan shine a matsayin ganima nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik
الله أكبر الله أكبر